kaman yadda ya tabbata cikin hadisin sahabi Abdullah ibn Umar, hadisin da ke cikin Bukhari, manzo Allah yake cewa an kafa tubalin wannan addini kan abubuwa biyar. Ya ambaci kalmar shahada, wanda sai in ka yi tuka na za ka zama musulmi, wanda Allah zai yarda da kai, wanda Allah zai yarda da ke. Duk abin da za ka yi idan babu wannan kalma a tare da kai ko tare da ke, to suna abin zero. Duk cewar da za ka yi idan kai ba musulmi ba ne, to wannan din Allah baya su. Sannan kuma ya ambaci abin da ya shafi sallah, sannan ya ambaci abin da ya shafi aikin hajji, sannan ya ambaci abin da ya shafi zakka, ya ambaci abin da ya shafi azumi. To wa'annan gishike biyar din akai aka gina wannan addini. To ɗaya ne daga ciki wanda ya haɗa a irin wannan lokaci da muke ciki shi ne mai shine azumi, kuma ta watan Ramadan. Azumi ta watan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko ibada ta azumi, ya bayar da shi ga al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Aslan akwai ibada ta azumi, amma a shar'anta shi, a ware shi da wasu adadi na wata kacokan a wani wata ɗaya daga cikin watanni na shekara, ba a yi shi ba sai a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Da wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna daraja da kima da matsayi na wannan al'umma ta annabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani mai girma inda yake nuna mana daraja ta al'umma wannan Allah. Allah ya ce kuntum khayra ummati,
kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuntum khayra ummatin, ku ne fiyayyen al'umma suwa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kun fi kowa, ku ne al'umman da Allah subhanahu wa ta'ala a rango da kiyama Allah zai tayar da kuntun shaida a kan sauran al'ummomi. Wannan matsayi ne, wannan falala ne, wannan daraja ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nunawa a kan wa, a kan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kansa bayan ya tabbatar da cewa yana labartawa duniya baki daya a cikin littafinsa cewa ku kun kasance fiyayyen al'umma da kowa, abin da ya confine dinsu ya tabbatar musu da wannan daraja. Na ɗaya sai ya ce ta'muruna bil ma'ruf, kuna yin umarni da aiki mai kyau. Wa tanhauna 'anil munkar, kuna yin hani da mummunan aiki. A wannan idan muka kalli siyakin ayar, abin da yake nuna mana darajar da aka samu, ɗaya daga cikin dalili shine umarni da aiki mai kyau da kuma hani da mummuna. Idan kana yin umarni da aiki mai kyau, kana yin hani da mummuna, Ubangiji subhanahu wata'ala zai daga darajarka, zai daga darajar ki, kuma Allah subhanahu wata'ala zai kaunace ki, kuma Allah zai kaunace ka, sannan kuma Allah zai yabe ka. Domin gashi anan ya nuna cewa kun fi kowa cikin al'umma, aikin da kuke yi shine kuna umurni da aiki mai kyau kuna hani da mummuna sannan sai kawai baba sai ce wa tu'minuna billah sannan ku kuci imani da Allah subhanahu wataala don ba kowa bane yi imani da Allah ashe yin imani da Allah wani abu ne wanda yake mai daraja wani abu ne mai matsayi wani abu ne mai girma dan adam na iya samun daraja lokacin da yi imani da Allah subhanahu wataala dan adam na iya samun daraja a lokacin da ya zama tura umurni da yake mai kyau dan adam na samun daraja a lokacin da yake hali da mummuna aiki shi yasa hadisi ya tabbata in bai kuskure ba ruwaya al-imam al-Tirmidhi manzo Allah ya yi rantsuwa yake cewa ko sai ku zamanto kuna yin umurni da aiki mai kyau kuma kuna hali da mummuna ko kuma a waye gari idan kuka daga hannu ku roki Allah Allah ya kiyaye karbi addu'a kenan Allah yana kiyaye karbi addu'a al'umma yana kiyaye karbi addu'a bayan sa idan ba sa yin umurni da aiki mai kyau dan kuma ba sa yin hanyoyin da mummuna domin wannan shine abin da ya tabbatar da darajar al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abin da ya shafi umurni da aiki mai kyau da hali da mummuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya nuna masuliyya ce na kowa da kowa ba na wayansu mutane ne kawai na daban ba mai gida a gidansa zai hana matarsa in tana yin ɗabi'a mara kyau ya dinga ba ta shawarwari mai gida a gidansa zai sa ido a kan ƴaƴansa idan suna abubuwan da bai da kyau zai ba su shawara ya umarce su daina kuma su yi abu mai kyau sannan aboki da aboki ba a bar su ba malami da ɗalibi ɗalibi da malaminsa ɗalibai kuma da malamin su a duk lokacin ka ga malami ya kuskure yana son rai sai ka dace ka gaya ma a duk lokacin ka ga ɗalibin ka ya kuskure sai ka gaya ma a duk lokacin ka ga wani jagoran ku ya kuskure sai ka gaya masa inda hali wani baya iya yiwuwa shi yasa tabbataccen hadisi ruwaya ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga wani mummunan aiki to yayi kokari ya hana wannan abun da hannunsa falyughayyirhu biyadihi ya hana abun da hannunsa kaga nan gurin ana nuna maka iyalinka zaka iya hana ta abu da hannunka saboda tana under control ɗin kai haka ɗan da ka haifa idan ne abu ba daidai ba zaka hana shi da hannunka haka ƴaƴan da ka haifa to haka wannan matsayin haka mutanen da kake shugabantarsu wanda suke maka biyayya to kaga ran idan ka ga wani mummuna yake to annabi yake fali ga yiru yadi kai ta gayi ka canza wannan abu matsayi na farko kenan sai ce fa in lam yastati idan baya iya yi ba zai iya canzawa da hannunsa ba to mai ake bukata sai ce fa bil sari to yayi magana amma kuma a samu usuluri mai kyau wani hanya za ka bi ka hana masu yin miyagun aiki ta hanyar da ba ka iya ja da shi da hannunka ba to ta hanyar magana sai ka yi magana sai ka nuna cewa wannan abun ko ka shirya wata muhadara ka gayyace su su zo wajen ko kuma ka yi amfani da ka nemi izini ka nemi shugaba ne ka nemi izini ka je ka gansa ka gaya ka tattauna da shi na ga wani abu ne ya faru na ganin ranka ne da za a yi kaza kaza da kaza zai yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kaza annabi ya ce kaza to za ka dura attention din sai insha Allah ta'ala zai ba ka lokaci idan kuma abu ya gagara sai ka gayyace su a cikin ka zo sai ka isar da sabo in kuma za ka iya ta hanyar tura masa message na waya ka tura masa text message na waya ka rubuta abin da ya na kuskure ka gaya masa to kaga duk hanya ce na tunatarwa manzo Allah yake cewa idan an ga wannan matsayin idan kuma an gagara bayan da yace bara'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fallam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi ma'ana ya barta a zuciyarsa amma da tunanin ko ya ko gobe ta mu dama zai fai magana kuma zai canza amma in abun ta gagara to abun ya dinga damin sa kar ya rika jin dadin abun ya rika damin sa sai ya bar abun amma manzo Allah ya ce wa zalika adafu iman wannan fa rauni ne fa imani ba za ka iya ganin gaskiya aka fara ba iyali ba za ka iya kusur ka nuna mata ba ƴaƴanka ba za su iya kusur ka nuna musu ba mai gidanki ba zai iya kuskuri ki ce wani ka zauna da ke da shi ku tattauna ki kawo masa dalilai ki nuna masa ba a wato akwai rauni a imanin dan adam in ka maka sa mai yasa manzo Allah ya fara gaskiya ta Allah ya yabi al'umma annabi cewa suna umarni da yake mai kyau har kuma ba su kyauta da baiwa na wannan wata kuma da yake ta Ramadan kin yi umarni mai kyau mutum ya rika yin umarni da mai kyau sifa ce ta mu'minai kin yi umarni in ka ga an yi abu ka yi shiru ka bar abin har a je a fitar da al'umma sifa ce ta munafukai duk Allah ya faɗa mana alar ma za ka nemo mana ayoyin cikin surat tauba akwai inda yake magana ilal muslimin wal mu'min akwai kuma al munafiqun wa sun ba'dhum wa la ya'muruna ayoyin nan ne na tauba
al mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya
subhanahu wata'ala yayi magana dangane da mu'minai mu'minai maza da mu'minai mata aqidansu daya ne wurin yi wa Allah biyayya wurin kare martaban addinin musulunci aqidansu daya ne a dungulle suke wajen ba wa addinin musulunci kariya babban guduman dukansu Allah ya ce suna umarni da aiki mai kyau suna hani da mummuna irin wa'annan mutanen Allah zai musu rahama sannan dai dawo kan munafukai yace su ma a dunkule suke munafukai maza da munafukai mata a dunkule suke wurin rubuza addini babban aikin da suke rubuza addini shine kin yarda da abin da Allah yake da kin yarda da dokar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zoji kan sako da Allah ya koyo sannan kuma umarni suke da mummunan aiki kuma sura hali da mummuna to karshen sai Allah ya ce wayannan su ne fasik saboda haka ɗabi'unsu sun watsar da Allah madaukakin sarki da suka watsar da Allah sai Allah ma ya watsar da su shi yasa Allah ya ja kunnin ɗan adam Allah ya ja kunnin ka musulmi Allah ya ce wala taqulu kallazina nasallahu alaihi wa sallam wa
la taqulu kallazina nasallahu
subhanahu wa ta'ala ya ja kunnin bayansa yake wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum aw mutasahum ulaika humul fasiqun. To a can ayoyin tauba munafikai dabi'un su kenan, amma kun ga mu'minai ba su yin ba su da wannan sifar. Sifar mu'minai shine suna yin umurni da aiki mai kyau, suna yin hali kuma da mummuna, Allah ya ce kuma zai mutu rahama. Amma munafikai kuma a dunkule suke wurin sharri da ruguza addini, sannan kuma sun watsa da duk dokokin da Allah madaukakin sarki ya dora a kan su. Sai Allah kuma musu hukunci sai watsa da su. Sai ce to su fasik ne, sai anan kuma Allah ya ce to shi ke nan. Wala takunu kallazina nasu Allah fansahum anfusahum. Kar da ku kasance waɗanda Allah zai ba da doka. Za a karanta miki Qur'ani, za a karanta miki hadisi, Allah ya ce, Annabi ya ce, amma abin da kai ce ki kunni shi, ki kunni shi kuci banza da abin da ka gani. Sai Allah subhanahu wataala ya ce kar ki kuskura ki san kanki a irin wayan, domin akwai matsala da zaran kin watsa da dokokin da Allah madaukakin sarki ya faɗa miki. Daga cikin dokokin da Allah ya shimfiɗa miki akwai biyayya ga Allah, akwai biyayya ga manzon Allah, akwai biyayya ga mai gida, akwai mutunta ƴaƴan mai gidanki, akwai kyautata mu'amala da abokan zamanki, akwai kyautata mu'amala da iyayen mai gidanki, da sauran abubuwa makamancin haka. Sannan kuma ki yi ƙoƙari, iya ƙoƙarin da za ki iya yin ƙoƙarinki, ganin cewa abin da mai gidanki yake so shi za ki yi shi, ba abin da mai gidanki baya so ba. Abinda mai gidanki ke so shi zaki, wannan yana cikin yi wa Allah, biyayya. Amma kiwo yi wa Allah biyayya shine ki zo gidan aure kuma kina yin abinda ke ga dama, ko kila kina gada da abinda yake da shi, ko abinda iyayen ki ke da shi, da abubuwa makamancin haka ne. To shi Allah yake cewa wala takunu kallazina nasu Allah fa ansahum anfusahum, sai ce ulaika humul fasiqun. Kar ku zama waɗanda za ku bar hukuncin Allah a kansu, idan kuka bari sai Allah kuma ya watsar da kai, sai kai ma karanka ka sai kamata abin da zai amfana da kai, sai Allah ya ce tallafi a kan. Allah ya ce da waɗannan su ne fasikai. Sannan Ubangiji ya nuna mana cewa ɗabi'u na munafukai da fasikai baya daidai da na mu'mini bayan Allah da gani. Ubangiji ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ba za su daidaitu ba ƴan aljanna da ƴan wuta. Ɗan wuta bai daidaituwa da ɗan aljanna. Ɗan aljanna shi ne mumini, su ne muminai can wanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana. Masu umurni da aiki mai kyau, masu yin sallah, masu bayar da zakka, masu yin azumi, masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, su ne mumini. Sai ce ba za su daidaita da munafukai ba. Ƴan wuta su ne munafukai, ƴan wuta su ne fasikai. To la yastawi ashabun nari, ƴan wuta ba sa daidaituwa da gidan ƴan aljanna. Ƴan wuta su ne munafukan da Allah ya faɗa, wanda a dungule suke wajen kin yi wa Allah biyayya, a haɗe suke wurin ruguza addinin musulunci, ba su yarda da manzanci manzon Allah ba na haƙiƙa. Saboda tsarinsu shi ne za su zo gaban manzon Allah da wata fuska, za su bar wurin kuma da wata fuska. To kaga munafiki ce. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan su ne fasikai. Saboda haka ba za su daidai ba da ƴan wuta da ƴan aljanna. Allah ya ce ashabul janna humul faizun. ƴan aljanna su ne wanda suke masu rabauta. To Allah ya sa muna cikin su. Watan azumi kamar yadda muka faɗa, Allah madaukakin sarki wannan ibada ta azumi ya bawa al'ummar Annabi Muhammad ne, saboda daga cikin darajar su da abin da suke Allah ya faɗa ta amru bil ma'ruf, suna yin umurni da aiki mai kyau, wa tanhauna 'anil munkari, suna yin hajji da mummuna, wa tu'minuna billah, mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum, da ta ahlul kitab sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, to da wannan din ma ya fi musu alheri, da irin alherin da za su samu da baya misaltuwa. Saboda me? Saboda sun yi imani da annabinsu, sun sake za su yi imani da wannan annabi. amma sai suka waza da kan wannan ma annabi nasu ba ma imanin gaskiya suka yi ba balantan kuma wannan annabi ta kuma yin subhanahu wa ta'ala yake cewa da a ce sun yi imani da wannan ya fi farki amma a cikin su akwai mu'mini amma da yawa su fasikai ne wanda ba su da rukunin Allah subhanahu wa ta'ala ba to watan ramadan kamar yadda na faɗa al'umman manzon Allah ne Allah ya ba su akwai ibada ta azumi idan za mu iya gano wannan Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara الله لا شيء أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة تكفين إيمان إلى الله من أبوك السلام. وأنا ندائي لنجر ما وعد المؤمنين. Allah yake kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kutiba alaykum as-siyam shuri'a urida an shar'anta muku an wajibtar muku an tabbatar da shi ta hanyar doka a matsayin me Allah yake kutiba alaykum as-siyam an shar'anta muku yin azumi as-siyam Allah ya fara kutiba alaykum as-siyam sayce kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kamar yadda aka shar'anta shi ga al'ummar da suke baya ayi muku haka ne Allah ya ce domin ku zama masu takawa wasu malamai suke cewa takawa anan da ma'anar sa ta lugha ku samu kariya ku samu kariya wata wukaya wanda zai hana ku fada ma wata matsala to haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yake kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ai shar'anta yin azumi ko masu imani Allah ya ga muku ai shar'anta muku yin azumi kamar da aka shar'anta ma al'umma da suke gabanin ku an yi haka ne don ku zama masu takawa to mu ne al'ummar da aka shar'anta mana azumi wani iri aka ce mu yi azumin an shar'anta kamar yadda aka shar'anta ma wasu al'umma a baya anan Allah na bamu labarin ibada ta azumi Allah ya sanya ma wannan al'umma amma kuma akwai wata al'umma da aka ba su ibada ta azumi sai dai ba dole bane zama iri daya ba dole bane zama iri daya kuma a yaushe to wannan magana ce ta azumi ba ramadana ba ba wata azumi azumi kawai wanda akwai ibada akwai azumi na tadawwi za mu ga akwai azumi da dama wanda ake yi to wani sako ya kamata mu dauka a wannan aya lokacin da Allah yake magana cewa kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kawo sakamakon daga ƙarshe me yin azumi akwai abin da zai samu menene me azumi zai samu Allah ya ce la'allakum tattaquna akwai takawa kenan idan kana yin azumi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zanga sanya maka zai sanya maka zuciyarka alheri murfin sharrin da ke ma'ana sharrin da ke zuciyar Allah zai daga kawwani alheri yana tisawa a wuri yana kulla wancan sharrin saboda me fa'idar azumi a nan akwai takawa za ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka fada mahalarka ba abinda zai nuna mana ya karfafa mana wannan hadisi tabbatacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa as-sawmu jannatun azumi wani katanga ne wanda zai iya kare dan adam dangane da fada ma halaka manzon Allah yana gaya wa sahabbai ya kutaran matasa wanda ba su da aure manzo Allah yake ce man istaba minkum alba'a falyatazawwaj wanda yake da abinda zai iya rike matansa ciyar da ita gurgudun hali ba ta alfahari kamata su kuna inda za ta zauna rufin asiri kar ka bar matanka kowa ya shigo zai iya gani inda take kwanciya take zama wannan kuskure kar ki taba yarda ma kanki cewa za ki dauki kawayenki ki shigo da su ɗakinki da mai gidanki ki zama da shi wannan kuskure idan kina da falo in ki yi zuwa da ita a falo amma kar ki ci da kawayenki cikin ɗaki kuskure musamman in mai gidanki baya so a ka'ida shi ne ki nemi izininsa idan muka lura matan magabata abinda suke yi idan suka yi aure suka yi zama da mazajen su sai su roƙi su alfarma dame kake bukata ne a gidanka kuma dame baka bukata ne wa kai min izini a wannan shiga wajenta ko in shiga gidanta waye baka min izini in shiga ba wa kai min izini ya shigo gidana waye baka min izini ya shigo gidana ba wannan shine sunna saboda mai gudun matsala kar a samu damuwa tsakanin ke da mai gidan ki saboda haka manzo Allah yake ga matasa wanda yake da abin da zai iya rike mata na farko akwai abin da ciyarwarta akwai kula da sukarta ba ta gurgu akwai kula da abincinta akwai kula da wurin zamanta kula da lafiyar jikinta kula da tsaftar jikinta da kuma zuciyar iya zama da ita gaba da shawarwari minti ɗaya ce ku suna tunatar da ita ka jawo hankalinta wani kaza haram ne wannan kaza karanta mata aya karanta mata hadisi wannan abin da kake wa matanka a wannan lokaci kana kimta mata abin da za ku haifa ne daga idan ya yi tasiri a zuciyarta to ko da ta haifi ɗa wannan abun ma za ta dinga ƙoƙarin karanta da ɗanta shi haka idan ki ga ɗanki ya yi kuskure karanta da shi ki ce kaza haram ne Allah ya hana Allah baya son ka kar ka nuna ma ɗanka ya rika jin tsoron ka ya rika jin tsoron Allah tsoron ka a gaban ka zai ji tsoron ka don bulala za ka yi masa in a bayan ka ko ba zai ji tsoron ka ba to haka ka nuna musu tsoron Allah ka nuna musu girman Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka yi kokari ka nuna wa iyalinka abinda zai kawo maka zaman lafiya da kai da ita right from day one da ta shiga gidan aure to wance ga kaza ga kaza ga irin zaman da kake son mu yi ga irin zaman da ba na son mu ba na son ki riga kaza ita ma tana da uzuri barura ce ta rayuwa ta iya gaya maka ta iya ce maka kaza ni ma ina da ɗan garuwa a kaza hatta mu'amala ta aure za ku iya tattauna da kai da matanka to saboda haka matanka amana ce za ka iya ɗaukar wannan amanar to sai manzo Allah ya ce wanda yake da dama da zai iya rike aure to mazalla yake zai yi aure mazalla yake wanda ba zai iya ba to shahidin mu kenan ya rika yin azumi kaga azumi anan kariya ne la'allakum tattaquna za ku samu kariya daga fada ma sakon Allah subhanahu wa ta'ala azumi zai haskaka maka zuciyarka za ka samu kariya ba za ka shiga wuta ba in kana yawan azumi domin me manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi mutumin da ya azumi domin Allah kai azumi domin Allah ba dan a yabe ka ba za a ce kai sai ka shigo cikin mutane ko sai ki shigo cikin jama'a sai ki dan rufe ido kamar kina bacci kika ga wanda ya ganki sai kika yi hamma ha sai aka ganki a ce a wanke bai faru sai wallahi azumi nake yi subhanallah kin ba da labarin aiki abin da yake dama abin da yake so a sani to wannan yake riwaya tabbatacce annabi ke cewa duk wanda ya aiki domin a sani dan a bada labari burin su kenan ya burke a bada labari akan haka din to Allah subhanahu wataala bai san wannan aiki wannan hadisi ne tabbatacce Allah yake zai kyalifi da wannan aiki ya je wurin mutane su ba shi nasu labari sannan akwai riwaya cikin musnad na Imam Ahmad dan Allah yake cewa duk wanda yake aiki ba dan Allah ba ranar lahira sai an zo ya zo gaban Allah yana neman a bashi sakamako ubangiji subhanahu wataala zai ce da shi izhabu ila alladhina kuntum tura'unahu fi dunya da shi kaje wajen wanda kuke yin aiki na riya domin kaje ka gani ko shi hal tajiduna indahum jazaa ko za ku samu sakamako a wajen a lahira Allah ya gaya maka haka kafin an tozar da kai an walakanta kai wa zai baki lada babu wanda zai baki lada babu ladan da zaki samu za ka duk abin da zaki yi domin Allah to sai manzo Allah ya ce azumi na sanya wa mutum kariya wanda ya azumi rana domin Allah Allah zai sanya tsakani zai sanya khandakan wani rami ko wani rata kamar rata tsakanin shi da wuta kamar fadin sama da ƙasa a wani ruwaya kuma yake zai sanya ratan shekara 70 ko abin da yake makamancin haka tsakanin shi da wuta fuskar sa da wuta ina shi alheri kaga kariya ne anan azumi ya kare ka dangane da sha'awan mata Allah yake azumi kai azumi in ba ka yin aure domin azumi wata garkuwa take kariya sha'awar da rada subhanallah shi yasa da yawa wata azumi za ku ga yawan abubuwan da ake samu na fasikanci dan da sai yana ruwa saboda jagororin fasikan horon su ake yi tarota su ake yi to sai ka ga hatta mutumin da bai kula da ibada ba yana yi a wata rada wanda baya sallah ga ina ya wata azumi wanda baya tafiya makaranta za ga ina tafiya wurin ka tafi saboda an kwadaitar da shi alherin da yake cikin wannan wurin duk wanda yana shiga karkashin la'allakum tattaquna kariyar da za ku samu kenan Allah zai ba kariya ba za ka fada mutuna ba Allah zai ba kariya ba za ka shiga wuta ba Allah zai ba kariya Allah ya kaunace ka manzo Allah yake fada yake cewa darajar da azumi ke kunshe da shi duk wata ibada da kika sani ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin sa da irin lada da zaki samu in kiyi sallah dide musamman kai dana da kai sallah a cikin sahu a cikin jam'i ga ladan da aka fara za a baka in kiyi sallah a shagon ka ga ladan da za a baka in kiyi sallah kai daya ga ladan da za a baka ce ma in kiyi sallah yadda shari'a ya fada a cikin dakin ki biyayyen sallar ya mace shi ne sallar da ta yi a cikin masallacin da ke cikin dakin ta sannan sai wanne sai wanda yake wajen dakin ta sannan sai na angwanta mazalla yake abinda mazalla yake nufi masallacin da ke cikin dakin mata shi ne cikin dakin da na aure ke sallah a wajen to ya fi komin daraja ya fi komin daraja to saboda haka azumi zai baka kariya dangane da ire-iren waɗannan abubuwa ba za ka je ka faɗa ma sha'awa na mata barkata ba ballan za ka je ka yi jira in dai ba za ka yi azumin ba to ka yi aure in ba za ka yi aure ba to ka riƙa yin azumi sai duk matashin da shi ka ga bai yi aure ba kuma yana da hali kuma baya azumi to akwai alamatin su'al a kansa in dai shi cikakken mutum ne al-imam ibn al-jawzi yake cewa cikakken mutum abin shi ya zo ya zauna da mata amma in bai da mata to ya rika yin azumi amma in bai da mata kuma bai yi azumi ba kuma da halin da aure ya yi aure yi to ɗayan biyu ne ko dai kila aljannu su shafe shi sai dai ne masu rukuya su masa rukuya da ilahi to me ya tsira ga wannan ganye ko kuma shedanar cinere a zuciyarsa amma babu alkawarin Allah subhanahu wata'ala ga mutum da ke da hali zai yake ya aure Allah bai maka alkawarin zai baka kariya kawai haka dan da Allah ya baka shi ne ka je kai aure Allah bai alkawarin zai kare ki kawai haka ba idan kina da zamantakewanki kina da lafiyar ki da komin naki ki sai ke ba za ki aure kuma zo neman auren ki ko ba ki yin azumi kuma kin kike ya auren to ke ba akwai alamatin su'al akwai kushin ma akai saboda me hadisin nan da manzo Allah ya ga wa Abdullahi da Rasulullah ku yi aure ku matasa kar sha'awan ku ya cutar da ku ko kuma ku rika yin azumi domin wannan azumin garkuwa ce da za ta baka kariya to wannan fa azumi ke nan da Allah ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to wannan azumi da aka gadar mana sai ubangiji subhanahu wataala a bisa rahamarsa da jinkansa da sanda yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sanda Allah yake wa al'umman manzon Allah da ya ba mu daraja da fifiko da ya ba mu wannan ibada ta azumi idan za mu dauke ta ara muka koma gaba Allah ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi
al-qur'an
watan tara na jerin watanni da muke da su 12 in ka dauko kirje tun daga Muharram ka shiga safar ka shiga Rabiul Awwal ka shiga Rabiul Thani ka shiga Jumadal Ula ka shiga Jumadal Thaniya sai ka shiga Rajab sai ka zo Sha'ban sai ka zo kuma Ramadan daga Ramadan kuma sai ka je Shawwal daga Shawwal kuma sai ka je Zulqa'ada ko Zulqa'ida sanar da Hijja in ka dauko kirgin za ka ga Ramadan shine watan tara sannan Shawwal sai zama 10 Zulqa'ada sai zama 11 Zulhijja sai zama 12 to ibada ta azumci haka za ka sanya shi a cikin me a cikin wata na tara ana sanya shi a ciki a gaban ana gamawa Shawwal da kawo kuma ibada ta aikin haji domin a daga cikin ashirin hajj shine Shawwal Zulqa'ada Zulhijja kana gama azumin za fara magana da shi aikin haji to sai Allah subhanahu wataala yake cewa shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran shahr ramadan watan ramadan shahrur ramadan watan ramadan wani wata ne watan ramadan shine wannan wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani a ciki kun ga watan na da kima da daraja domin a ciki kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani malamai suka tattauna to shin a watan azumi aka saukar da qur'ani gaba daya kamilan hako dai a tadriji din kuma ta akwai Qur'ani Lauhul Mahfuz gaba ɗayan ta sannan kuma daga nan aka fara saukar da ita a duniya har lokacin da aka ƙara saukar da ita gurgudan bukata amma dai Allah ya ce mana shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran yana kunshe da wasu abubuwa shiriwa ne ga mutane kuma yana kunshe da bayani ta yanda za a yi kashiriyu. Labarin Qur'ani hudan linnas, shiriwa ne ga mutane, amma gawa ga wanda ya neme shiriyar. Kuma yana kunshe da bayani wa bayyinatin minal huda, shi wannan shiriyuwan da Qur'ani ne baka bayani shi. Kuma wal furqan, kuma yana ɗauke da bayani daki-daki. Ya aka saukar da Alƙur'anin ta yaya aka saukar da shi, gwargwadon buƙatar mutane, gwargwadon haja ta al'umma, ya aka yi ma Ƙur'anin hidima, ya daidai irin zuwan da mala'iku suka yi mata, ya ya kaza, wannan kuma shiga kuma ulumul Qur'an. Kada ka samu irin su al-i'tiqan, in ka samu irin su al-burhan, in ka samu irin su sarar katafai na ulumul Qur'an, na yadda su amur zarkashi, ga sau Imam Suyuti, ga irin na su Imam Nawawi da sauransu, za ka samu bayani cikakkiya. To saboda haka Allah madaukakin sarki ke cewa fa man shahida minkum ash-shahra, yanzu Ubangiji na magana da bayani. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, Allah ya baka labari, ya saka da Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan. Amma har yanzu bai maka magana to kai wani abu ba. Sai kuma da yace kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna, ina labarta muku, an shirata muku yin azumi kamar yadda aka ba su al'umma da suke gabanin. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa man shahida minkum ash-shahra, to yanzu wannan shahr Ramadan din, wannan watan Ramadan din, duk wanda ya halarta daga cikin ku, ce na mace, kai na miji, kai shugaba, kai wanda ake masa shugabanci, kai wane ne, kai mabiyi, kai ɗan kwamitin masallaci, kai jagora a can, kai jagora a nan, in dai matuƙa kai musulmi ne, Allah ya ce fa man shahida minkum ash-shahra, duk wanda ya halarci wannan wata, wani wata ash-shahru shi ne watan nan da ake kirge da shi. Za a ce ash-shahr, me ake nufi da shi, watan da ake kirge da shi? Muharram shahar ne, shahar Muharram, Safar shahar ne, Rabiul Awwal shahar ne, Rabiul Thani shahar ne, har zuwa Ramadan shahar ne. Duk wannan ashkur, wannan watanni ne. Wanda zai ce watan kaza ya faru an yi aure, watan Rajab an yi aure, watan kaza, to wannan wata Allah yake magana, fa man shahida minkum ash-shahra, duk wanda ya halarci wannan wata, fal yasumhu, to ya sani akwai azumi a kansa, ya azumcinsa. To a nan Abdullahi ɗan Abbas yake cewa a wannan ayar muka gano aka shar'anta mana ibada ta azumi a cikin watan Ramadan, amma a can ba mu samu bayani. To a nan kuma akwai wasu ƴan uwa da suke kuskurin bayani, da Allah yake ce fa man shahida minkum ash-shahra falyasum, wai sai wanda ya ga wata da idonsa sai ya azumi. To mu a kai gaskiya ta sabillahi a kai da Larabci wani fasihi, duk wanda ya karanci drama ta Larabci ko adabin Larabci ka san ba za ka samu irin wannan ka'idar ba. Wannan ba ba ma fasaha, ba ba Larabin da za ka zo ka ce mishi fa man shahida minkum ash-shahra ash-shahra, wai kana nufin watan da yake fito wannan, to kai fasihi wannan watan da yake fitowa da ake sa ido a kalle shi ba a kiransa sunan shahr, hilal ake kiran shi. Domin abinda annabi ya faɗa ke sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi, ru'ya na me al-hilal din jirin wannan. To sau haka za ku yi azumi idan watan ya bayyana ta hanyar da ake iya gano wata ya tsaya, da masu ilimin da ke da alaka da irin wannan na gaske ba na son rai ba, amma ka ce sai ka gani da idonka, to akwai tambayoyi da yawa da za a iya maka. Kana iya samu yau kana da lafiyar dogowa shi dai ba ka lafiyar, to kai fa ta so da za ka yi azumi. Sau haka wannan ba a yi fasara, ba wani tafsiri za ka same shi a rubuce ko za ka gan shi a rubuce da ya zo ya ce fa man shahida minkum ash-shahra falyasum, wai sai in kaga wata da idonka. Gaskiya kowanne ba ya yi wannan fassaran, to Larabci ba za ta ba shi dama ya ci gaba da mu'amalantar da ba. ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man kana maridan ubangiji sai fara kaudukuci wanda ya samu kansa a halarce da lafiya da karfi da wadatar zuci da nutsuwa wajibi ne a kansa ya azumi a watan ramadana wa man kana maridan amma wanda bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya ubangiji ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra to yi littafi in sura ruka ne daban ya yi da azumi ya gama tafiyarsa ka taso daga wani nisan duniya misali alaramma shek anas ya taso daga plateau yalwashin ya zo nan a tsarin da Allah ya ba shi idan ya gabde ya azumi zai iya yin azumi shi yana zuwa a hanya ya taso a hanya yana zuwa zai iya yi da azumi shi ci abinci shi an ba shi dama shari'a ta ba shi dama ko ya hau mota ne ko a keke zo ko a jirgi zo ubangiji ya tabbatar masa cewa ya sha azumi in ya ga zai iya yi in yana da bukata hadisin manzo Allah ya bayani ya fayyace bayani wani sahabi ya ce ya rasulullah ina da karfi kuma ni matafi ne zan yi azumi ya ce go ahead za ka iya yi wani sai ya rasulullah zan iya idan azumi ya ce go ahead za ka iya yi sai malamai suka ce zaɓi aka baka rukfa ce kana halin tafiya ka sha azumin ka in kana son ka sha in ba ka son ka sha ka yi azumin ka saboda ko ka sha za ka sake biya ka so gara ka zarce ko to saboda haka matafiyi Allah da kansa ya masa rangume ya ce wa man kana maridan wanda bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhra lissafin sura ne ku daban in ya sha azumin sa to sai zo ya biya dalilin da ya sa Allah ya yi wannan da kansa ya gaya mana ubangiji ya ce yuridullahu bikumul yusra Allah yana son ku da sauki shi fa ya halice mu shi ya ba mu karfi a cikin mu shi ya yi mana adadin rane kunda za mu ya kan kasa duk cikin mu nan babu mutum ɗaya da ya tsaron da zai mutu kamar yadda babu abin da ka sani kai tsari kake yi za ka yi kaza za ka yi kaza sai ka mutu misali jiya mun bar kefi mun taso mun zo na Nasarawa ta wani ba wani ɗaya daga cikin malaman mu shugaban majalisar malamai na bangaren yan uwa wanda suke da fita a jos na Nasarawa state malam Muhammad Sirajo malami ne babba Allah ya gafarta masa da shi da iyalansa an zo a ɗauko su yanda muka fito tafsiri zuwa nan shi ma zai je tafsiri a yomi an zo an ɗauko shi a mota sun shiga mota sun tashi sun shiga duk inda za su je sun shiga yobe suka yi haka suna yin haka yi almala tragedy da yarsa aka ce guda daya akwai dan agaji daya akwai zaiban mota akwai matan alarama wanda har kamar yanzu da safin nan muna waya aka ce iyalin suna nan a cikin ba ta farfaro ba kun ga a lokacin da zai kashi an zo ana mishi bankwana don na ganin na nan an tura a facebook ɗalibai suna mishi bankwana mana Allah ya kiyaye hanya Allah ya sa da lafiya da sauran kaga ya tashi da bode da program yana da program zai yi zai yi killa a wata azumi a wuri kaza in ya dawo akwai abin da zai yi a wuri kaza ga irin tsari sai Allah ya ce ban yarda maka haka din ba iya inda Allah ya tsara zai je ya karbaransa kenan Allah ya je karbaransa wannan haka Allah yake yi kamar sati biyu da ya shi ne ko sati uku ke nuna gari shugaban agaji namu na Nasarawa state dan uwa Ali Umar Bawa mun gama program na karatu irin wannan haka mun ga yato Malam Kabiru wanda ake kiran shi Malam Kabiru har yake da lagu na Kano ya zo ya mana karatu a kefi mura bu lafiya lafiya a ranar Juma'a washe gari Malam Aliyu ya shiga mota zai je lafiya a hanyarsa zuwa akon da yayi accident ya rasu amma accident da yayi muka je muka dauko shi muka dare shi asibiti kwana biyu tun da ya kwanta bai iya magana ba kusan kwana biyu asibiti malami ya rasu kaga duk wannan ana nuna maka cewa ba ka san me ke gaban ka ba saboda haka matafiyi bai san me zai fuskanta ba akwai barazana na hanya akwai rigingimu na can da nan akwai rikita-rikita akwai kidnappers akwai bandit akwai wane ne so many problems yana nan wanda ke tafiya da mara lafiya me yake tafiya da matafiyi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to da mara lafiya da matafiyi Allah ya ce nan ni na dauke musu azumi in suna son su yi azumi su sha azumin su a wannan yanayi amma ka zo halin tafiya ka dawo inda ka sauka to kai azumi in aka gama sai ka biya shi yasa yake to yuridu bikum al-yusra Allah yana nufin ku da sauki wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin ku da tsanani da wahala ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سوى لهكا عظمي رمضان عشر انتاسا عيتا عمتن تعبادة قانا تلاتين قوتا يو عشرين ترى او نوتا عشر وان داكرتا شهر رمضان سوى لهكا انوا عظمي yana da falala azumi ina da wasu abubuwa wanda ya kamata a ce dan adam yana da wasu ladubai azumi ina da wasu abubuwa wanda a karatunmu na yanzu ba zai bar mu ba saboda lokaci ya riga yayi insha Allah wallahi kin gobe za mu dora daga yanda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ana nake cewa subhanakallahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته